Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to sai su daddangwala voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 3/1 na shekarar 2007. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu. Muke farin cikin daukan daunar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Saba ba mu kan labarai.
Shugaban Faransa ya yi alwashin cewa nan ba da jima'a ba za a ga bayan kungiyar ISIS. A Turkiya kuma hukumomin kasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ake zargin da kai hari kan wani club a birnin Istanbul har ya halaka mutane 39. A Siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka yi kusa da iyakar kasar da Turkiya da daren Lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsauraran ra'ayi 3 cikin su har da wani komanda 1.
To Allah ya kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda dilalan motoci daga jamhuriyar Niger, Benin, Togo suka fara kuka akan aikin sabon dokar hana shiga da motoci a bakin iyakokinsu.
A lokacin nan cikin wata guda suna sayar da mota har 20,000, yanzu da cat ake sayar da 2,000 ko 3,000.
Ha kuma hukumar inganta tarbiyyar al'umma ta ce jami'ar APC mai mulkin Najeriya ta taka rawar gani a shekaru biyu da ta yi tana mulki.
‘Yan Najeriya sun san inda muka taho, ‘yan Najeriya suna ganin inda muke a yau, an faɗa, an gani, kuma an cika.
To bayan waɗannan rahotannin, Aliyu Mustapha Sokoto shi ma zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa François Hollande ya yi alwashin cewa nan ba da jima'a ba za a samu galaba kan kungiyar ISIS. Hollande ya yi wannan furucin ne lokacin da ya kai ziyarar wuni daya Iraki a ranar kuma da wani dan kunar bakin wake kai hari a wata kasuwa a Baghdad zai halaka mutum 32. Daesh tana tsamurewa kuma za a yi galaba a kanta, inji Hollande ya kira kungiyar ne da lakabin da ake kiranta da Larabci. Sa'o'i bayan da Hollande ya isa Iraki jiya Litinin, bam ya tashi a wata kasuwa da ke unguwar Sadr da ke gabashin birnin da ke shaƙe da laiburori. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari. A lokacin da suka yi taro da manema labarai tare da shugaban na Faransa, Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya ce maharin ya shigo kasuwa a zaman wanda yake son ya ɗauki laiburori aiki, daga nan ne ya tada bam ɗin. Shugaban na Faransa ya kuma ziyarci sojojin ƙasarsa a Baghdad da kuma waɗanda suke yankin Kurdistan waɗanda suke taimakawa fafatawa da ake da ƙungiyar ta ISIS. Ya ga dakarun na Faransa cewa ƙoƙarinsa yana taimakawa wajen hana kai musu hare-hare na ta'addanci a ƙasarsu.
A Turkiya kuma hukumomin ƙasar sun ce sun kusa gano ko ayyana ko wane ne mutumin da za a yi zargin kai hari a shigar sabuwar wani club a birnin Istanbul da ya halaka mutane 39. Galibinsu 'yan kasashen waje ne, ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. Muƙaddashin Prime Minister ƙasar Numan Kurtulmus ya gaya wa manema labarai jiya Litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma makamin maharin. An rarraba hoton maharin da kyamarorin tsaro suka ɗauka, ko da shike ba shi da haske ainihin a duka kafofin yaɗa labarai a sassan ƙasar duka. Hakanan Mr. Kurtulmus ya tabbatar da an kama aƙalla mutane 8 dangane da wannan harin. An kai harin ne dab da tsakar dare a gogon kasar lokacin da maharin ya kashe wani dan sanda da wani farar hula daya a kofar bakin shiga club din, kamin daga bisani ya shiga wurin inda mutane kusan 600 galibin su 'yan kasashen waje suke ciki.
A Siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka yi kusa da iyakar kasar da Turkiya a daren Lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsauraran ra'ayi cikin su har da wani komanda na reshen mayaka da galibi su 'yan kabilar Uyghurs ne daga yammacin kasar China. Kungiyar ta rajin kare haƙƙin bil'adama kasar wacce take sa ido sosai kan yaƙi basasar da ake a Sham din ta ce an kashe mutane 8 a harin da aka kai a arewacin lardin Idlib akan hanyar zuwa wuri da ake kira Sarmada da ke kan iyaka. babu tabbas nan take waye kai wannan hari, amma rahotanni daga kungiyar rajin kare yancin bil'adaman sun ce bisa dukkan alamu rundar taron dangi karkashin jagorancin Amurka wacce take fafata da masu tsaura a yi a yankin ce ta kai wannan hari. Halin da ake ciki kuma ƙyantawa ya Syrian suka ce za su dakatar da shawarwari da suke yi na shiga shawarwarin sulhu da ake shirin za a yi wani lokaci cikin watan nan a ƙasar Kazakhstan saboda abin da suka kira ci gaba da keta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta daga ɓangaren dakarun ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar da jawabinsa na ban kwana a makon gobe wanda zai mai da hankali kan irin nasarorin da aka samu zamanin shugabancinsa da kuma bayyana irin tunani ko ra'ayoyi game da alƙiblan ƙasar ganin nan ba da jimawa ba. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai karɓi shugabancin ƙasar ranar 20 ga watan nan na Janairu. A cikin saƙon email da ya aike wa magoya bayansa jiya Litinin, Mr. Obama ya ce jawabin da zai gabatar ranar 10 ga watan na a garinsa Chicago dama ce da yin godiya kan wannan gagarumin tafiya da kuma murnan yadda suka canza ƙasar nan cikin 'yan shekaru 8 da suka wuce da kuma bayyana tunani na akan inda muka dosa daga nan. Shugaban na Amurka dan shekaru 55 da haifuwa ya ce tun shekara ta 2009 mun fuskanci namu kalubalen wanda daga ƙarshe ya ƙara ƙarfafa mu. Hakan kuwa ya faru ne saboda bamu kaucewa manufofin da suka jagoranci ƙasar nan tun kafarta ba. Mun yi amannan cewa muddin kanmu yana haɗe za mu kawo wa ƙasar nan ci gaba mai ma'ana. Jawabin na Mr. Obama zai kasance bin al'adar shugaban ƙasar da aka fara tun lokacin shugaba George Washington a shekarar 1796 na yin jawabi a ƙasa lokacin da suke kammala wa'adin aikinsu.
Kakakin fadar shugaban Amurka mai jiran gado Sean Spicer yana ga Amurkawa kada su yi zumudi ko tsammanin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai bayyana wani sabon bayani dangane da sakamakon bincike da hukumomin leƙen asirin Amurka suka gudanar dangane da kutse a kwamfutocin abokan hamayyar siyasar Donald Trump da suka fallasa wadda ake ganin ya taimaka Trump ɗin ya lashe zaɓe. Spicer ya gaya tashar talabijin ta CNN jiya Litinin cewa shugaban mai jiran gado bayan gana wasa da shugabannin hukumomin leƙen asirin zai bayyana irin hukuncin da ya yanke kan rahoton da suka gabatar da kuma shi irin fahimtarsa kuma ya tabbatar wa jama'a cewa su fahimci cewa fa akwai ayoyin tambaya kan wannan batu. Trump ya gaya manema labarai a jajibirin sabuwar shekara cewa yana da bayanai fiye da abin da jama'a suka sani dangane da zargin Moscow ta yi katsa London a zaben Amurka. Shugaban Amurka mai jiran gado ya bayyana shakku kan sakamakon binciken da hukumomin leƙen asiri suka yi wanda ya ce Rasha ta yi kutse.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Barin faro batun daga dillancin motoci daga kasashen waje sakamakon dokar hana shigowa da motoci ta bakin iyaka. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu sana'ar sai da motoci a kasashen Najeriya da Jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tsokaci akan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana shigo da motocin tukunbu zuwa Najeriyar ta ƙasa. A ranar 1 ga watan 1 na wannan sabuwar shekara ta 2017 wannan sabuwar doka ta fara aiki a Najeriya. Kawowa yanzu dai bayanai sun nuna cewa tuni har kasashen Jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo suka fara ji a jikinsu a sakamakon fara aiki da sabuwar dokar. Kamar yadda sakataren kungiyar dillalan motoci na kasar Nijar Malam Aminu Umaru ya shaidawa Sulemu Muni Barma.
Wannan abun dai lalle ya shafi kasashe dama sai in ce maka ballantama Benin da Togo lalle sun yi asara sosai. Anke a lokacin nan cikin wata guda suna sai da mota 20,000 yanzu da cat ake sai da 2,000 ko 3,000 kuma suka ce 2015 zuwa 2016 gwamnatin Benin ta haifar da wajen miliyar 30 ta ake nan su sai a ce faraman ke su a wannan abin su ya hidama saboda yanzu haka ma cikin zaman da ake yau kwatanta ta taɓarɓare saboda rashin zuwa 'yan Nijeriya a wannan zuwa tashar jirgin ruwan nasu ko su ƴan Nijar kansu mutanen arewa wannan abin zai zama matsala gare su.
A nan Najeriya dai wasu masu saida motocin na korafi ne akan rashin cikakken tsaro a birnin Lagos. Alhaji Ibrahim Katu shine sabon shugaban kungiyar dillalan motocin a jihar Niger.
Magana security, in ka saya mota a Kotono ba za ka damu da kowane abun nan ba, sai dai mota ya fita ka ɗauko mota. Amma Lagos kana iya saya mota, maka saya mota hannun 419 kana iya saya mota. In ka saya mota sai Yarbawa su ce in ba su ne za su tuko mota har su kawo maka Ibadan ba, baka isa ka tuka mota a cikin garin Lagos ka fita da shi lafiya, ba za a kwace ma mota.
To sai dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin masu sana'ar sai da motocin. Alhaji Sani Ragada na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar dillalan motocin a jihar Niger.
Saboda in muka diba muka tafi Kotano ko Lume sayan mota, dibi irin dimbin kuɗin da muke kashewa, duk da ɗan bankan su sai mun ba su kuɗi. To wannan wani abu ne wanda muke ya kamata mu taya gwamnatin nan farin ciki, da kuma mu wani arziki ne ake nema a kawo mu a ƙasarmu.
Duk da yake dai wannan doka ta fara aiki a Najeriya, amma masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin sai hukumomin Najeriya sun tashi tsaye kafin wannan doka ta yi wani tasiri. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a can Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya ko shugaban inganta tarbiyyar jama'a ne ya ce jami'ar APC mai mulkin kasar ta kusan cika dukkan alkawuranta. Ko da yake barista Madu Babakare ya ce da sauran rina a kaba. Ga Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
‘Yan Najeriya sun san inda muka taho, ‘yan Najeriya suna ganin inda muke a yau, an faɗa an gani kuma an cika.
Babban daraktan hukumar wayar da kan jama'a na Najeriya NOAA Dr. Garba Abari ke sharhi kan abin da yake gani tuni gwamnatin APC ta cika alkawuran campaign, ko da ma akwai abin da ya saura bai wuce nafila ba. Dr. Abari ya ce abin da ya saura shine hukumar za ta ci gaba da karfafawa jama'a gwiwa su ke fallasa miyagu da kula da take-taken ƴan ta'adda.
La'akari da bakuwar fuska, masu la'akari da inda za ka je ka yi kasuwancin ka, ka san wani irin mutum ne zai zo maka, masu la'akari da ganin abin da ba su tabbatar da shi ba, ba su yadda da shi ba, su jawo hankalin jami'an tsaro. Alabashi kaga wata leda ce jefe, alabashi kaga wani kwali ne ba a san wa ajiye shi ba, alabashi kaje ne za ka shiga jirgi a airport baka san jaka ko ta wane ne ba, duk wannan ana nan ana yi.
Abubakar Abdulkadir Jamari ɗalibin jami'a ne da yace ya amince da matsayin ta hukumar NOAA, musamman ma wannan lokaci da suke ci gaba da maulidi.
Musamman ma inda na fito daga yankin da yake da wannan abubuwan da muka fuskanta a baya, gaskiya bana mun ga canji sosai, an samu zaman lafiya. Don da a inda na fito a wuraren da ba a yi maulidi dare, amma yanzu muna maulidin mu kwana muna maulidi lami lafiya ba wani abu, alhamdulillah an samu zaman lafiya.
Lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Babakari na da ja a bangaren yaki da cin hanci, inda ya ce matukar gwamnatin bata samu kotuna na musamman ba kan yaki, ba zai yiwu a iya ganin wani hukunci mai tasiri ba.
Shugaba Buhari da sa a gaban nan, to ni na gaya masa na sha fada, amma wannan kafa na dauki wannan daman na gaya masa, in ba ya yi waɗannan kotuna na musamman ba, wallahi sai dai kamo wani wata mu'jiza ne, in Allah ya zai kawo mu wata mu'jizar sa, wato miracle da ake kira din nan, to wannan kuma sai dai miracle ne aka samu, wani wanda ba zata ba in ya faru, amma iya sani na da nazari na ba wani tasirin da za a iya samu, ba don ba a da niyan yi ba, amma na san tarnaki daban-daban da suke cikin shari'un a kotunan mu na yau da gobe wanda yanzu muke dinnan. Waɗannan tarnaki da ake gani, wallahi ba za su bari a ci nasara, ko kai ba za ma a samu ko da 20% wato 20% na burin shugaba Buhari ba. To amma Allah ya taimake shi da burin sa mai kyau da kuma niyyar sa mai kyau, amma ba zai iya yin, ba ma wannan burin ba zai iya yin tasiri ba a wannan kotunan mu na yau da gobe da muke yanzu.
Kamar yadda muka bada labari a baya, gwamnatin Buhari ta ce a yanzu za ta yi amfani da kuɗin da ta kwato daga barayin biro a kasafin kuɗin bana da zai fara aiki a watan Mayu. Nasiru Adamu Ali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin ku jirin mu na gaba ga wannan.
Ka yawancin shugabannin da kaga sun dade a mulki, ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka suka ki, za ka ga cewa dama gaskiya ba zababbu ba ne, naɗaɗɗu ne. Yawanci dama kwatan mulki suka yi, suka hau, kuma suka dandana mulkin nan, su suka ji dadin su kuma ba sa so suka. To kaga dai kenan. Na biyu.
To a shirin mu na anjima za ku ji cikakken bayani game da abin da yasa shugabanni a Afirka ba su son barin mulki. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan bin Washington DC. Mu yanzu agogo anan ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan sabon shekara ta 2017. To zamu fara shirin wannan shekarar ne da karkar duban shekarar da ta gabata ta 2016. Dan ka sauraro wannan shiri a makon da ya wuce ka ji mun fara bitar wasu daga cikin shirye-shirye muhimmai da muhawarorin da aka yi a shekarar da ta kare. Yau muke so mu kawo muku kashi na kashi na wannan shirye-shirye din. Yau zamu tashi ne daga inda muka diga aya a makon jiya, wato rigingimin da suka biyo bayan dawar Sunuhu Ribado a cikin jam'iyyar APC bayan da suka kaurace mata suka je suka shiga jam'iyyar PDP. To ga abin da muhawarar ta kunsa a wannan lokaci din wacce aka yi a cikin watan Satumba shekarar da ta wuce.
Kafin mun nisa bari in sa maka wannan jawabin da wani jigo a jam'iyyar ta APC yayi a wani gangami da aka yi a karamar hukumar Shelan. Shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin Jihar Adama Alhaji Abdulrahman Abba Jimeta bari mu ji me ya faɗa ne a wajen wannan gangami dangane da komawa wasu gunduri da kuma Nuhu Ribado da masu buba Marwa zuwa ga jam'iyyar.
Amma akwai wasu banza wanda suna jin su din nan su suka halicce mu. Wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu. An tsokane mu daya mun hakura, an zage mu a notebook, an zabe mu a Facebook, an buga a jaridu, an mana kazafi, ba mu mai da martani domin mai malike talla mai zuma a gida ake samun sa kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganin sa. Duk girman mutum, duk shekarun mutum, duk siyasar mutum, wallahi idan bai ragan mana ba, ba za mu ragan masa ba, inda a harkar siyasa ne.
Wani rikici dai ya ma kara bayyana ne, yayin da gwamnan jihar ya fito fili yana barazanar cewa zai aiwatar da rahoton kwamitin bincike da tsohuwar gwamnatin Fintiri ta gudanar akan tsohon gwamnan jihar Mutane Yako, wato rahoton kwamitin marigayi Justice Boboyi.
Bincike ma an gama, kafin zo gwamnati an gama, an yi me ake faɗa white paper, an nuna kawai zan sa, amma ka san Allah. Yato an masa mini billahi da zan sa. Ni dai kada a masa mini kawai. Don an masa mini, an masa wa talakawa Adamawa. An ce a kai wai yaran kotu da yayin tana kotu. Kotu ya bani gwamna ne? Yanzu ba suna kotu Abuja ba? Abuja ma na ki tafiya. Na ce ina tare da talakawa na.
To sai dai su ma ɗan bangaren tsohon gwamnan fa ba su kyale ba. Domin ko sun mai da madani Alhaji Uba dan Arewa wani kusa jami'ar APC yace su fa ba su yi mamaki ma da kalaman da ke fitowa a yanzu ba.
Ka san idan mutum ya rude ya shiga rudani ya zai rikice, dama shi sa idan ake magana idan cin amana ba da wani shari'a sai Allah ya yake hukuncin ka, wanda kuma shine sai ka shiga wani rudani. Idan ba ka ba magana lilin da ma gwamnati tana magana cewa mutala in ya koyi na so su kai su bango ba, da bangon me bangon yana shari'a da adama tana sa masandili da su suka tsige shi yana neman haƙƙin ka, wanda yau ba shi ne fa shi ne karshe a duniya kafin shi ya fara da wasu gwamnati sun nemi haƙƙin su, shine yau za a wayar gari sun garin da ya taimaka su gwamna zama gwamna da sunansa shine zai zai cewa ya raka shi bango. Domin mu a sani mun ba wani kwamiti da babban Umar ya indata ni Musa Lawan Manyar Yako.
Alhaji Ahmad Lawal kai ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na APC. An ce cikin wasun ku ya dauki ruwa na kan cewa ba kwa son wasu tsoffin yayan jam'iyyar ku da ma su aka kafa jam'iyyar da kan cewa za su komo. Wai ya jam'iyyar take kallon komo wannan kuma wai me ake ciki ne mai gaskiya batu?
To da farko ina so in gyara maganar da kai, ka san mu a matsayinmu na iyayen jam'iyya muna shugabanci ne ma kowa da kowa, kuma constitution na wannan jam'iyya ya bada dama cewa duk wanda yake so shiga wannan jam'iyyar ka ba shi izini ya shiga. Amma mutum ya shiga jam'iyya ba wai shiga ta sama ba, dole akwai mataku da zaka bi dan ka shiga wannan jam'iyya. Da farko dai in zaka bar jam'iyya zaka rubuta wa chairman naka cewa ni wani ina son bar jam'iyyar nan saboda dalilin da kai ka barwa kanka.
Honorable Hussaini Gambo Bello, ya kuka jiwe batun kuma waɗannan usoshin jam'iyyar da su aka kafa daga baya suka sai wace ka su kuma wasu jam'iyyu.
To an yi forming jam'iyyar nan da waɗansu, kuma ina ga kaman siyasan waɗansu a Adamawa ra'ayi ne, ba wai suna yi don damuwan talaka ba, suna yi don ra'ayin kansu ne.
Haka ne, To watakila za ku tuna rigingimin da suka kaure a cikin majalisar wakilai ta Najeriya tsakanin dan majalisa Abdulmumin Jibrin da bangaren da ke tare da kakakin majalisar dokoki Yakubu Dogara wanda akan sa aka so a murzaga shi sosai tsakanin shi Abdulmumin Jibrin din da Honorable Yunus Ahmed Abubakar.
Akwai banna da ake da ya shafi harkar cusa wajen harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan da na fito na bayyana wa mutane wanda shi Dogara Alhassan Doguwa Lasun da shi Leo Ogo da cusa wajen biliyan 40. Akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi speaker. Akai cusa aka sa ayyuka wajen 2,000 da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan 284. Akwai cusa da shi kakakin majalisa Yakubu Dogara ya so ya sani in wajen biliyan 30 da miki. To duk wayannan abubuwan suna nan dai. Akwai cusa da ya shafi ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar Nasarawa da sauransu. Duk wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi da ya shafi harkar cin hanci rashawa da talakawan Najeriya suke ta fama yadda za a yi maganin waɗannan abubuwa.
So a gano koren shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi ɗin da aka yi wani laifi ne da ya majalisa. Cushen nan kuma na biliyan 40 da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce wanda duk ake na shugabanni. Yau idan aka zo za a ba da impress ciyaman na nashi daban, mataimakin ciyaman daban kamar speaker.
Sunana Barista Suleiman Dalin, a yau ina ministan harkan matasa da wasane a tarayyar Najeriya. Hukuncin da aka yi ba zan kalubalance hukuncinsu ba, amma matakin a wannan lokacin ba dai kawo cin gaba da zaman lafiya da gina demokradiya ba. Akwai hanyoyi da yawa na ladabtar da shi ba irin wannan hukunci mai sanani ba, domin mafi yawan yan Najeriya yanzu suna ganin cewa wannan hukuncin ta zama kamar birgiman hankaka ne, ka ga fare ka ga baki, wato ana nema a yi rufe-rufe ne. Domin shi wanda ya yi ihu cewa gabarawo sai an dawo ana dukan shi an bar bin barasawan barawo. To kaga wane ne zai san gaskiyar magana?
Zaure Bauda daga jihar Kano, Kiru local government, mazabar Honorable Abdulmuji Durin Kofa. Ba mu yadda da alawansa da ake kwashe wa 'yan Najeriya, yaran mu na can arewa babu ilimi, ga yunwa, ga talauciya da mu Najeriya, amma sai ka samu ɗaya karɓi naira miliyan 10 kowane wata. Me dalilin yin wannan abu?
Tanko Ibn Iya, wanda ni tsohon ma'aikaci ne na gwamnati, ba tare da na wai ga hagu ko dama ba a kyauta ma wannan yaro ba. Kuma ta inda gwamnatin ƙasar nan ta ɗauki wannan abu ta nuna cewa nan gaba in ka ga laifi karkatona. Je ka misali, ai akwai lokacin da in ɓarawo ya ishe shi in ya getsa zai ce kai na duba na daina, yanzu zan fito saboda in taimaki jama'a na, a kaka mu duk abokanan satana in ya so a haɗa ni a harbe mu. Irin wannan abu da aka ma wannan yaro, shi yasa kaga a da idan misalin ka ga laifi waɗansu akan ce ka je ka faɗa ma 'yan sanda, ɗan sanda abokin kowa ne kaza kaza. To a da ban sani ba ko har yanzu, dan ni ban taɓa yi ba. Ɗan sanda an ka je kai mishi kes ɗin a station ɗin sai za shi ɗan tsaya nan, kai ma ka zama za ka taimaka mana wajen bincike da sauransu. To shi ne makamancin wannan bawan Allah da ya tuna asirin wannan abu. Idan har gwamnatin Najeriya ba ta fito ƙiri-ƙiri ta bi haƙƙin wannan abu ba, to wallahi tana nuna ma jama'a cewa nan gaba in ka ga laifi zaka zama abun banza ko ka kai ba za a saurare ka ba. Ƙarke ma azurma ka ciki. Karfin mu mance yawancin mutane yanzu kurkawa ne, kusan duk waɗannan kuɗaɗen da suka yi ta hanyar almundahani ne. Duk wani wanda zai fito ya taimaka ma Buhari dan a dode irin waɗannan kafafe, to wallahi zai zama abokin gabansu. Idan ba an tsaida hankali an fidda yaro daga wannan kogi da take nema ta natsar da shi bisa kan gaskiya daidai irin nashi ba, to wallahi ƴan baya ma nan gaban suka taso su ga laifi irin wannan ba za su tona ba, za su ringa kai ka duba abin da aka yi ma ne shiga kawai mu sa kai mu mici haka ƙasar take.
Sunana Comrade Nasir Kabir. A maganan rikicin Abdulmumin Dogara da shi Dogara kakakin majalisa, ni abinda na fuskanta shi ne za ta ne tattar da mujimu. Babu yanda za a yi Abdulmumin Jibrin ya fito ya gaya wa 'yan Najeriya yana fada da cin hanci da rashawa alhalin da shi aka yi wannan abu kuma da shi aka yi. Ina mai tabbatar maka da ba dan an kori mutumin nan a kujeran da yake na ciyaman din wannan cin hanci da rashawan ba. Ina mai tabbatar maka duk ba zai fito yana wa mutane wannan zakin bakin da yake a yanzu ba. Kai ka ce ka fito don Allah, kai zabe, an zabe ka don Allah, ka je ka wakilci jama'a don Allah. To ni mun ga takaddun da mutumin nan shine chairman din wannan committee, da shi aka yi zaman nan, da shi aka dibi duk kudaden nan da za a diba. Kai karin bayani, mutumin nan shine fa mutumin da aka dauke shi aka kai shi Kano, yace zai je ya kafa gura masana'antar fina-finai ne ko menene ya samu shugaban kasa, aka bashi goyen baya. Wannan abin da ake appealing sa ake so ai wannan duk abu. Ni ina mai tabbatar da duk wannan abu ya faru ba za ka ji komai ba. Kuma da yau Abdulmumin Jibril yana kan wannan kujerar nasa, ba abin da zai fito ga ƴan Najeriya.
To a ran 7 ga watan Disamba aka yi zaben shugaban kasa a Ghana, wanda kuma yanzu mun san sakamakon shi. To amma kafin zaben, an gwabza tsakanin Yusuf Jaje na jam'iyyar NDC da kuma ambassador Shu'aibu Musa Sharif na jam'iyyar MPP, wacce karshenta ta yi nasara.
Kafin su zo kawa da year 2000, shugaban kasansu John Adekunle Akufo-Addo ya rika galon mai aka, yana kuka wallahi da suka zo kan sarauta tambaye shi gudun mai sun rage ni ko sun kara. Gani ya suka ce sun gaji da ku, ya samu kaji da su kan sarauta. Ina suna aikin da ya kamata ne, da alwayo suna kan sarauta. Gwamnatin Ghana ya produce 6 million, miliyan 6, sannan kuma computer, 30,000 ta dogi ta ba yara na primary.
Ni ban da labari wai computer an ba yaran primary, mai yaron primary zai yi da computer? Ya gani computer yaron primary yaje, kai da kace yara ba su yi kuma ina ya hajjo fa akwai wanda suke karatu a kasan Ghana wanda ba suna cikin classroom ba. To ina computer ne aka ba su, mu dai ba mu gani ba, su ba su gani ba, ba damuwa. Batun health da yake kawo wallahi tallahi, tunda aka yi kasan Ghana ba wani gwamnati da yayi batun taimakon lafiyar mu ya kai wannan gwamnati.
Kowa yasa irin zafin da yake cikin kasan yanzu, saboda shi wannan gwamnatin dai in Allah ya zaka fadi ba da wani batun lokaci ba.
Lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban kasan su, shugaban kasan mu lokacin na fatin su, yana yake fadi wa cin hanci da rashawa ba kansu ya fara ba, ya fara ne a tun lokacin Annabi Adam.
Kuma dala to jama'a, irin mahauroli da cece kucin da aka yi kenan a shekarar da ta gabata ta 2016, wanda muka karkare kuma muka kawo muku bitar wasu daga cikin wannan shirye-shirye din, muna fatar an amfana daga cikin wannan mahauroli, wanda babban makasudin su shine domin ba ku damar jin yadda abubuwa suke daga bangarorin da dukkan abin ya shafa. Yanzu kan muna son mu gode ma dukkan bakin da muka yi a shirin na tsaka mai wuya a shekarar da ta gabata, da kuma wanda zamu yi Allah ya nufa a cikin wannan shekara din. Ha kuma muna son mu yi godiya ga dukkan wakilan mu na kasashen Najeriya, Niger, Ghana da Cameroon da suka taimaka wajen hada wannan shirye-shiryen da kuma kawo su. Da madadin da bakin da su wakilan duka da kuma dukkan mu a nan sashen Hausa murya Amurka, ni ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington DC.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan takaice.
A ƙasar Brazil, akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon bore da fursunoni a jihar Amazon da ke arewacin ƙasar suka yi, inda hukumomi suka ce sai ta yi adadin waɗanda suka mutu yana iya ƙaruwa. Jama'a suka ce fitinar ta taso ne ranar Lahadi a gidan fursunan da ake kira Anisio Jobim, wadda sai jiya Litinin aka shawo kansa. Kafofin yaɗa labarai a yankin suka ce an wurgo da gangunan jikunan mutane babu kawuna daga gidan yarin. Rikicin ne ya tashi ne tsakanin fursunoni da ƙungiyoyin banga daban-daban waɗanda suka shahara wajen fataucin ƙwayoyi. Haka nan mun kawo muku labarin cewa shugaban Faransa, wato François Hollande, ya yi alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar ISIS. Hollande ya yi wannan furincin ne lokacin da ya kai ziyarar wuni guda a Iraki, a ranar kuma da wani ɗan ƙunar baƙin wake kai hari a wata kasuwa a Bagadaza ya halaka mutane 32. Kazalika hukumomi a Turkiya suna cewa sun kusa gano ko ayyana wane ne mutumin da ake zargin ya kai hari a shigar sabuwar shekara a wani club a birnin Istanbul ya halaka mutane 39, galibinsu ƴan kasashen waje. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari. A mukaddashin Prime Minister kasar Numan Kurtulmus ya gaya manema labarai jiya Litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma kamannin maharin, an rarraba su ga takafofin yada labarai a duk fadin kasar.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu, amma kafin mu tashi bari mu taya Malama Aisha Tugura Imam Hong da angonta Malam Usman Hong na Jami'ar Jihar Adamawa murnan ɗaurin auren da aka yi nasu ranar Asabar da ta shige. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya, ya bada zuri'a ɗaya fa. Yanzu Amadu Donkuwa da kowa nan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.